Mata 'yan siyasa a Najeriya sun jima suna korafi akan abin da suka ce ba a ba su damar tsayawa takarar mukamin siyasa. Har ma sun jima suna dokar matakai amma dai har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu. Suna yin 'yan takarar da za su fafata a zaɓuɓɓukan shekara ta 2023 da hukumar zaɓe ta fitar. A cewar shugaban zauren mata 'yan siyasa a Najeriya, Barista Ebere Efendu, ya ƙara nunawa a fili cewa har yanzu lamarin bai canja ba.
Cumulatively, there are 3,881 women.
Tace idan aka tattara adadin alƙaluman 'yan takarar, za a ga cewa daga cikin 'yan takara 4,259 da za su fafata a makamai kama daga shugaban ƙasa zuwa 'yan majalisar tarayya, mata 381 ne kawai a ciki, abin da ya kama kashi 8.9 cikin 100 na 'yan takarar.
It is no longer news that at the end of the 2019 general election, women made up a total.
Dace ba wai sabon zance bane kuwa zaɓuɓɓukan shekara ta 2019 adadin mata da aka zaɓa yana matsayin kashi 4.71 cikin 100 na waɗanda aka zaɓa, adadin da ya nuna an samu koma baya daga shekara ta 2015 inda aka samu kashi 5.6 cikin 100 na waɗanda aka zaɓa. To wai me yasa ko da yaushe mata ke korafi akan ba a ba su dama a fagen siyasa, duk da cewa akwai su da yawa a wasu bangarorin gwamnati kuma suna bayar da gudunmuwa? Ubaida Muhammad Bello ita ce shugabar zauren 'yan siyasa mata a Najeriya, reshen jihar Sokoto.
Za mu ce ba a ba mu dama, saboda duk yanda mace ta hito, duk yanda za ta iya ba da gudunmawa, yanda take da goyon bayan magoya bayanta da kuma mazaɓinta da sauransu, za a yi duk yanda za a yi a kawar da ita a tsayar da namiji, kila saboda yana da Ubangida. Da kuma rashin fahimta na ganin cewa ka wani mata muna son mu yi shugabanci ne, mu kun ba akwai muke nema muna son a ba mu dama mu wakilci mata 'yan uwanmu, saboda ciwon mace na mace ne, amma babu wannan dama saboda kila ba mu da Ubangida, ko kuma ana ganin kamar ba za mu iya ba, ko kuma addinin mu ko al'adun mu ba su yarda da mu jagoranci maza ba.
Sai dai wasu matan na ganin cewa su ma suna da nasu laifi ko kuma bayan da suke samu a fagen siyasa. A cewar Nafisa Adamu Gurori wanda ke ayyukan jinkin al'umma, inda har take samun damar jin ra'ayoyin mata akan wannan batun.
Wasu da kuka ganin matsalolin da muka samu hatta kanmu 'yan uwa mata ba sa so su zaɓe mu, sai suna cewa matsalar da akwai ko da an ba mu wuri da ya kamata mu kama mu yi mata, wai akwai kishi, wata baka yi laifi ba haka dai za ta ji tana jin haushinka. To shi yasa su kuma an ba su so su zaɓe mu mu mata. Sun fi so su zaɓi maza don suna ganin kamar buƙatar su za ta biya bisa ga 'yan uwarsu mace.
Damuwa da wannan yanayin, duk da fafutukar da ake yi ta neman sauyi, yasa zauren mata 'yan siyasa a matakin ƙasa ya gudanar da bincike, kuma a ƙarshe ya gane cewa akwai buƙatar samun ɗauki daga sassa daban-daban wajen kawo sauyi ga wannan matsalar.
In this regard, therefore, Women in Politics Forum.
Shugabar zauren ta ce saboda haka ne suke neman ɗauki daga sassa daban-daban da suka hada da sashen shari'a, sashen zartaswa, 'yan majalisar dokoki, jami'an tsaro, kafafen yaɗa labarai da dai sauransu. Duba da cewa wannan ƙorafin ba sabon abu bane ga mata, abin jira a gani shine samun ɗauki daga hukumomi da sassa da suka nema ko zai yi tasiri wajen sauya lamarin ko akasin haka. Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.